Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Makamai masu linzami da Rasha ta harba sun afkawa gine-gine a birnin Odessa mai tashar jirgin ruwa a Ukraine a jiya Asabar, kwana guda bayan da Rasha da Ukraine suka sanya hannu akan yarjejeniyar da Majalisar Dinkin Duniya take marawa baya na sake bude tashoshin ruwa a tekun Bahar Aswad don dawo da jigilar hatsi. Makiyan sun kai hari a tashar jiragen ruwa ta Odessa da makamai masu linzami na jirgin ruwa. Rundunar sojin sama sun harbo makamai masu linzami biyu. Sun kai hari a kan gine-gine a tashar jirgin ruwan, inji rundunar sojin kudancin Ukraine a kan manhajar aika sakon Telegram. Ma'aikatar noma ta Ukraine ta tabbatar da cewa akwai hatsi da aka ajiye a tashar jiragen ruwan a lokacin da aka kai hari, inji jaridan Kyiv Independent. Ana sa ran fitar da hatsi zuwa kasashen waje a cikin kwanaki biyu masu zuwa, a cewar bayanan ma'aikatar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce harin na Rasha a kan Odessa ya nuna cewa Moscow ba ta da niyyar aiwatar da yarjejeniyar hatsi da aka kulla da Majalisar Dinkin Duniya da Turkiya da ita Ukraine kanta. Kasar China ta yi gargadi na sirri ga gwamnatin Biden game da yiwuwar ziyarar da shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi za ta yi zuwa kasar Taiwan a cikin watan Agusta, inji jaridar Financial Times a jiya Asabar. Rahoton ya ambato wasu mutane shida da ke da masaniya a kan gargadin da China ta yin, suna cewa sun fi ƙarfin barazanar da Beijing ta yi a lokacin da ba ta ji daɗin ayyukan Amurka ko manufofinta a kan Taiwan ba, wanda ita China ɗin take ikirari. Batun sirrin na nufin akwai yiwuwar mayar da martanin soja, a cewar jaridar Financial Times, wanda ta ambaci mutane da dama da suka san da wannan batu. A ranar 18 ga watan Yuli ne jaridar Financial Times ta buga cewa Pelosi tana shirin kai ziyara a Taiwan a cikin watan Agusta. Cutar ƙyandan mai yaduwa cikin gaggawa ya yi sanadiyar kafa shirin kotakwana na kiwon lafiya a duniya, inji babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, yana faɗa a wani taron manema labarai a jiya Asabar. Hukumar WHO ta ɗora alamar shirin gaggawa na lafiyar jama'a da nuna damuwa na ƙasa da ƙasa. An kuma tsara shirin ne don bayyana shi a matsayin batun da ke buƙatar haɗin kan ƙasa da ƙasa, da kuma zai kai ga buɗe tallafi da ƙoƙarin duniya wurin haɗin gwiwa akan raba allurar rigakafi da kuma yin jinya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tashar talabijin ƙasar Iran ta ce ambaliyar ruwan sama da ta faru a lardin Fars da ke kudancin ƙasar mai fama da fari ya yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 17. An rawaito gwamnan birnin Ishtaban yana faɗa a jiya Asabar cewa ruwan sama kaman da bakin ƙwarya ya shafe kogin yankin. Jami'an sun ce har yanzu ba a ga mutum shida ba. Ma'aikatar kula da yanayi ta Iran ta yi gargaɗi game da yiwuwar samun ruwan sama kaman da bakin ƙwarya a duk faɗin ƙasar da ke fuskantar fari na tsawon shekaru da dama, da aka ɗora alhakin hakan akan sauyin yanayi. Bala'in ambaliyar ruwan ya kuma ƙara ta'azzara saboda rashin kula da matakan kariya, kamar yin gine-gine da tituna a kusa da magudanan ruwan kogi. Yayin da farashin kayayyaki ke ƙara hauhawa a faɗin duniya, 'yan siyasa na ta ƙoƙarin nemo hanyoyin kan yadda za a samu abinci mai rahusa, yayin da jama'a ke ƙara nuna adawa da tsadar rayuwa. Babban abin da ya janyo shi ne haramta fitar da abinci da nufin kare farashin gida da samar da kayayyaki, yayin da yawancin gwamnatoci a ƙasashe suke ci gaba da ƙoƙarin nuna wa jama'a masu fargaba cewa za a iya biya musu buƙatunsu. Ga masu kasuwanci, hauhawan farashin kayan dafa abinci daga mai zuwa kaza ya samu ƙarin farashi, inda mutane ke biyan ƙarin kashi 10 zuwa kashi 20 cikin 100 a wani gidan abinci na Soki Wu a ƙasar Singapore. Ga masu saye, wannan yana nufin suna ƙara biyan kuɗi da suka saba biya, ko abincin da aka rage masa inganci, ko aka cire wasu abubuwa gaba ɗaya. A ƙarshe, a ranar Juma'a, alƙalai a kotun Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi watsi da rashin amincewa a matakin farko da ƙasar Myanmar ta shigar akan shari'ar da ake yi na yi wa tsirarun 'yan ƙabilar Rohingya kisan ƙare dangi a ƙasar da ke kudu maso gabashin Asiya. Shawarar kafa kotun ƙasa da ƙasa mai cikakken hurumi ta kafa wani mataki na sauraren shaidu da ake yadawa na cin zarafin al'ummar Rohingya, wanda ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da binciken Majalisar Ɗinkin Duniya suka ce ya saba wa yarjejeniyar kisan ƙare dangi ta shekara 1948. A cikin watan Maris, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana cewa zaluncin da aka yi wa al'ummar Rohingya a Myanmar, wanda a da ake kira Bama, ya kai matsayi na kisan ƙare dangi.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa, kasuwa akai miki dole, kasuwa
akai miki dole.
Assalamu alaikum mai saurare. To yau kuma dai a batun kasuwa a kai miki dole, Allah ya kawo ni wani bangare na kasuwar Muda Lawar a nan tsakiyar garin Bauchi. To domin dai sanin yanda al'amuran yake gudana, na zo wani makeken shago alaga tumalan. To gashi Allah ya kawo ni a shagonka domin a kamini bayani akan wannan hidima ko kuma sana'anku na kasuwanci da kuke. Gashi dai kaya da na gani iri iri. To da farko don so ka gaya min sunanka.
Sunana Hamisu Ahmad, wanda kuma aka fi sani da Salele.
Malam Salele, ina neman bayani don saboda kayayyaki ne wanda yake ni dai in na je shago ba zan ga wannan tare wato dimbin kayayyaki ba. To amma kai gashi na ga kayayyaki iri iri wanda yake ban ma san su ba, wasu ma injuna ne wanda yake ban taba magani bane a rayuwa na gashi nan anan. To don so ka ga mun menene ma'anan wannan hidima naku na fanteka.
To da farko jama'a assalamu alaikum. Wannan fanteka da kungiya ta taro ta sa mata suna fanteka engineering waje ne da take nan da dabarun kasuwanci da sana'a ta hannu. To sai yasa muka sa mata fanteka engineering, saboda duk mutumin da ka zo nema na sana'a na hannu a nan, ina cin direban jirgin sama ma an kana nema a nan fanteka engineering, da ka samu wanda yake da ilimin wannan sana'an a nan wajen. Kuma an ka zo ta kasuwanci a nan wajen, duk abin da ka san babu ita a shaguna na sayarwa sama da shekara 50 ko 70, da ikon Allah an ka zo nan fanteka engineering da ka zo ka samu wannan kayan. Yanzu an ka ga waɗansu abubuwan da a nan wajen da ka ga mun kawo su a nan wajen, gwanjo ne wani masana'anta, wani irin tsofin attajirai ne wanda suka tara kayan a gidajensu, ba su yi ma amfani da shi ba, amma da ikon Allah sai ka ga kayan ya shigo hannun 'yan kasuwanmu a nan.
Wato baya ga shi ainihin wannan sana'a ta hannu, na ji ka ce wai direban jirgin sama ma in ya zo nan kenan kuna da ilimin yanda ake tuƙe jirgin sama ne
ranke daidai. Wannan masana'anta da ka ganta a nan wajen, akwai mai master degree wanda ya yi wannan ilimin, bai samu aikin da zai je ya ɗauke shi a kwalin da ya iya ba. To an ya zo nan wajen da ya zama zaune gari banza a gari, sai ya zo wannan masana'antan, wani ma leburanci da ya zo ana da ko da shi, wani kuma abin da ya karantan a kwali daban, sai ga ya zo ya shiga sana'an walda ko kuma kafinta ko iron bender ko burkila, saboda ya tsira da mutuncinsa da rayuwarsa.
Kana jin da kamar nawa ne? To alal misali ma kai aka fara wannan sana'a na fanteka?
To ni dai na fara wannan sana'a ta fanteka tun ina sana'a na hannu kafin tiris da walda zuwa ayon benda in na samu kudi ina ajewa a asusuna har na samu jarin da bai wuce naira 10,011 ba, na zo na fara saya da sayarwa nan. Ni a wannan sana'a a waje na yanzu haka an ka dauke ni ka bani aikin gwamnati, ma ni danga kaman kaman daurin talala ne.
To kaman kun kai ku nawa a nan masu sana'ar fanteka?
To mutanen mu dai da muke nan akalla a nan fanteka adadin mu an baka kai mu wajen matakin 12,000 ba, da ka kai mu matakin 13,000 ko 15.
Ko za ka gabatar da man da kanka?
Sunana Alhaji Ali Abdullahi Adamu, abba bai na da Alhaji Ali Alasani.
To mallam Alhaji Ali Alasani, ga wannan hidima na fanteka, yaya ko za ka mun karin bayani akan wannan hidima na sana'anku?
Haka ne. Wato mu sana'ar mu anan ta kunshi abu ne kashi biyu, shine akwai kasuwa kuma akwai sana'ar hannu. A gwamnati suna iya ba mu yara mu koya musu sana'a daga kan walda, kafinta da plumber har da electrician. Haka muna koyar da yara da namu da kuma wanda gwamnati za ta kawo mana, muna koyar musu da wannan sana'ar hannu. Kuma akwai yan kasuwa wayanda suke sayan scrap, karafu da sauran wasu abubuwa dai, duk wanda ya cancanci tsohon kaya ko ma menene da tsohon kaya wanda muke saye muke sayarwa. Kuma sana'ar lalle muna neman gudunmuwa a wajen jama'a da kuma gwamnati, inda sauki ne samu a cikin gwamnati za ta tallafa mana da abubuwa, saboda a yanzu a nan layin muna da yara matasa kamar sama da 360
wanda suke cin abinci a ƙarƙashin
banda magidanta. Muna da magidanta mun kai kusan mutum 250 da manya kenan magidanta, wanda ni ina yanzu kaina ni yanzu haka ina da yara a ƙarƙashin na mutum 10 wanda nake koya musu sana'ar ayyanda da walda.
To idan muka duba ga batun irin kayayyaki da na gani, gashi wasu ma za a ce sun tsufa ne ruwa ya soma cin su, amma kai gashi nan naka adana su. Yaya kake jin wannan za su tafi kuwa?
A wannan za su sayi, wanda suka fi haka muni ma suna sayiwa. Mu ai damar muke shine fanteka ɗin jiniyarin, wato ta kunshi abubuwa saye da sayarwa kuma da sana'a, shine abubuwan da yake tafiya a nan. Kowa menene duk abin da ka gani, wani ma yana baya ne, ba ma yana gaba ba ne, yana baya ba mu kasa ba, yana baya. Amma in Allah ya yarda zai ga kuma mai sayansa ya zo wata rana ya zo ci abu kaza yake ne ba, wanda in ya je kasuwanni ba zai samu ba, amma in ya zo nan musu a samu akwai. Haka aje wani kayan shekaru 2-3 hannunka, amma Allah da ikonsa wani lokaci sai ya ga kuma shi ake nema, da zo ana neman ka ma ai mun ga wani yana da shi, da zo ana neman ka ko kana ina da zai zo abu na sai kai insha Allah. Shekara na 35 ina wannan harka.
To menene za ka ce ka game da shi na ɓaci rai?
Akwai a wannan harka ba irin hadarin da ban samu ba. Hadarin da ban samu ko shine kamar a ce an yi kinafas ina ko fashi, amma kamar in je in sai kaya a mun ko wannan an yi mun, na sai kaya a Lakoja ya zama nan na 49 ne, na cutu a dalilin su.
Ƙarin misali za ka iya gaya mun kaɗan daga cikin kayan da ka fi harka da su?
Wato shine kayan da na fi saye shine kamar ƙarfe kowane iri, daga kan mota mai diri da mara diri da dukkan ƙarfe da rodi da dukkan wani ƙarfe da ya fi rap da wanda yake amfani da wanda ba amfani duk ina.
To har ila yau dai na samu daman jin ta bakin wasu wanda yake suka zo wannan wuri na fanteka domin koyan sana'a. To mallam ka gabatar min da kanka.
Sunana Awul Abubakar Abban Alhaji Melodi. Ni dai ina zaune a nan gurin ne dai, na zo cin abinci a nan dai, har Allah ya taimake ni na yi aure, na mallaki hankalin kaina, ina nan ina kan sana'a na, har ina dan samu daman aikin ayan benda nake yi.
To da tsarai barka da yawa, kaya mu sunanka?
Sunana Mansur Muhammad Kadan Alhaji Melodi.
To ka koya a nan wajen sana'ar fanteka?
Alhamdulillah ina yin aikin ayon benda, kuma ina yin kasuwanci duk dai ba wanda ba yi, kuma alhamdulillah an samu rufin asiri daidai gwargwado.
To kaman kai shekara nawa ko
Kala da kala na kai shekara 7 a nan wajen kuma muna zaune alhamdulillah da masu gidan mu nami lafiya kuma su ma suna jin dadin zama da mu.
To har ila yau dai na ga wani ya zo nan wajen shi layin yan fanteka domin sayan wannan kayayyaki. Alaga ta mallam, to gashi na ganka anan. Ko menene kawo ka?
Assalamu alaikum. Ni dai na zo sayan rodi ne da kofa. Saboda aikin mai tashi nan mukan zo mu samu kaya mai dan sauki a matsayin mu na talakawa, kuma cikin ikon Allah mukan saya rufa mana asiri shine kaga mukan zo nan wajen sayan kayan.
Dama ka saba zuwa nan ne?
Nakan zo ni sa'i duk lokacin da aiki mu ya tashi na gini mukan zo mu samu tsohon rodi a wajen su da ko sakon din kofa ko dai duk abin da dai na gini dai sakon ne mukan zo ya kama mu zo wajen su mu zo mu saya.
Kuma kai ka fi jin dadin zuwa din saboda
abin da ya sa muka fi jin dadin zuwa nan saboda mu talaka ne mukan samu sauki. Wanda da ka je ka tinkari sabo a ce maka 10,000 in ka zo ka nan da ka samu sauƙin 3,000 to 3,000 da ta iya ce maka wani abu.
To jama'a, da wannan dai muka kawo ga wato wannan shiri na kasuwa kai miki dole na wannan mako. Sabili da haka wannan al'amura dai na kasuwan Fanceka wuri ne wanda yake sai dai koyi abin da yake ka gani. Da wannan nake cewa Abdulwahab Muhammad, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Mai magana Rabban Hassan Dankare ne, mataimakin shugaba na haɗin gwiwar kiristiyoyi na Nijar baki ɗaya. Yau zai tsokane game da irin tabarbarewar rayuwa cikin iyali. Har muna ganin hancin tana shigowa cikin makarantu, inda hulɗa tsakanin ɗalibai da malamai ta lalace babu ban girma babu da'a. Haka yake har zuwa cikin ma'aikatu na gwamnati, sanin ya kamata ya tafi. Waɗannan abubuwa sun taso tun daga lokacin da Adamu da Hawwa'u suka birshirewa umarni na Ubangiji, suka ci wannan ya'ya na iccen sanin nagarta da mugunta. Ya sa mutane na aiki da hikima ba ta Ubangiji ba. Korintiyawa ta ɗaya sura 2 aya 6 ta nuna cewa hikima ta gari ita ce wadda muke karɓuwa daga wurin Ubangiji, ba irin ta duniyar nan ba. To jama'a, kada wankin hula ya kai mu dare har wannan annoba ta ƙarfinmu. Komo ga Ubangiji, mu juyo ga neman hikimarsa cikin rayuwar iyali, cikin tarbiyyar da jama'a, domin mu masu nasara ne idan muna tare da Ubangiji. Allah ya taimake mu. Amin.
Madalla. Yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki, wacce masu iya magana suka ce babu mai fushi da ke. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni, Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, za mu yi magana ne akan cutar Down syndrome. Down syndrome wata cuta ce da ake haifar yara da ita, wadda take shafar yanayin girmansu, yanayin aikin kwakwalwa da kuma halitta. Cutar takan sa yaro ya zama mai tabin hankali. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da warhaka.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cuta ko kuma matsalan syndrome.
Idan aka ce syndrome a likitance, abin da ake nufi a wasu alamomin cututtuka ne suka harhadu a wuri daya, ba za a ware su a kira su da sunan cuta daya. To in an tara su wuri daya sai a kira su da sunan syndrome. A shi kuma Downs din an sa shi ne sunan likitan da ya fara rubutu akan wannan syndrome kenan. Kuma cuta ce da ta shafi abin da ya shafi kwayoyin halitta, wato kwayoyin gado. Kowane dan adam yana da kwayoyin nauyin halitta guda 46 zai gaji 23 daga wurin mahaifi 23 daga wurin mahaifiya idan sun hadu zai kasance kamar kwaya bibi kenan a hade shi wannan down syndrome kwaya halitta mai lamba ta 21 akan samu fiye da kwaya biyu wanda ya kamata kar su haura kwaya biyu sai kasance an samu kwaya uku a wurin maimakon a samu kwaya biyu kenan idan ka tara gaba daya kwayoyin halitta maimakon 46 sai mutum ya kasance yana da 47 a wani lokacin kuma ba gaba daya bane aka samu karin guda dayan ballin wani ne ya karu a kai saboda kan an kirga su sun kasance 46 ne to amma a daya daga cikin na 21 nan yana da wani balli kari a kai saboda haka shine ainihin matsalar da ake samu a wannan cuta duk kuma matsalolin da suke bayyana suna faruwa ne saboda wannan abin da ya faru na da kwayoyin halitta
ko menene ke kawo hakan
yadda kwayoyin halitta suke kamar yadda ne bayani a baya kafin a samu da kwai na bangaren mace zai kasance yana da wancan kwaya 23 namiji yana da kwaya 23 to kafin a samu kwannan akan sarrafa shi ne tun daga kwayar halitta da take da 46 sai ta rarrabu yadda za ta koma bangare daya 23 bangare daya 23 to a wurin rabuwan nan ne sai kasance ba a samu raba daidai ba sai ya zama wani wurin ya zama 24 maimakon 23 dayan kuma ya zama 22 ko kuma balli na dayan bangaren ya komo balli akan na shi kwayar jin din da ake magana na 21 din nan sai zama kenan 23 ne da dori to idan an samu wannan daga bangaren mahaifiya ko kuma daga bangaren mahaifi to kuma haɗe da 23 can wanda suke lafiya lau to sai kasance kenan an samu 47 ko kuma 46 amma da dan ƙari akai
to likita menene alamomin cuta ko kuma matsalan down syndrome
to mafi yawancin alamomin ta akan gani daga yanayin mutum fuskar tashi za a ga fuskar ta su kamar ta danyi round kenan abinda ake ce kamar ta yi sifiri sannan kunnan su yawanci yayo kasa-kasa sosai sai ya kasance tsakankanin idanun wannan filin yayi fadi sai ya kasance karan hancin maimakon ya daga kwanta haka kuma yayi fadi sai ya zama idan su shi ma yana da wani dan canji da ake ganewa sannan kansu akan samu kiyar su maimakon ta zama tana dan tsini tayi fadi akan ga da yawa daga cikin su bayan wuyan su za a ga kamar kitse ya taru sosai haka fatar wurin ta yawa sannan kuma yawancin su suna kasancewa koda daga gidan da suka fito mutanen gidan dogaye ne za a ga su suna da dan gajarta sannan ba su da karfin jiki haka sannan kuma yatsun su za a ga yawanci yan gajajjeru ne haka masu dan kauri sannan akwai wani zane da ake gani a tafin hannun nasu wanda ake cewa simian cris waɗannan suna daga cikin alamomin da ake gani wanda da ka gani za ka ga cewa wannan wala Allah Downs ne bincike kuma sai ya tabbatar ko shi din ne ko ba shi bane
cutar tana daukar lokaci ne ko kuma daga ba an haifi yaro ake ganin halittunsa ya canja
a lokacin da aka samu juna biyu tun a wannan lokaci wannan cuta take shiga duk kuma abin da ya biyo baya shi ana haifar yaron yawanci daga haihuwar shi za a ga alamu
akwai wani gwaji na musamman da ake dan a gane lalle ko kuma a tabbatar da cutar Downs ne
akwai gwaji da ake yi abinda ake cewa chromosomal study abinda ake yi ana kirga waɗannan su chromosomes sun za a duba su idan aka je akan na 21 din nan za a ga ko ya zama kwaya uku ko kuma an samu kwaya biyu ne amma ɗaya yana da wani balli na wani kuma akan shi wannan akwai abin da ake cewa genetic laboratory su suke wannan bincike shine za a tabbatar da cewa wannan wannan down syndrome ne
to likita akwai yadda ake kare yara daga samun wannan matsala ta down
abin takaici shine gaskiya yawanci babu wani abu da za a iya yi wurin karewa saboda lokacin da abin ke faruwa ma ba a sani ba sai dai ta tabbata bincike ya nuna cewa irin waɗannan matsalolin kamar down syndrome da kuma waɗansu cututtuka da suka yi kama da shi sun fi faruwa akan iyaye wanda sun kwana biyu musamman iyaye mata wanda suka haura shekara 35 yawanci an fi samun irin wannan amma akan samu har waɗanda haihuwar fari ne kuma a ƙananan shekaru su haifi yara da irin wannan kuma idan aka haifi yaro ɗaya da down syndrome to akwai hatsarin cewa za a iya haihuwar wani dan wani shi Fukushima da cutar Down syndrome.
Halittar yara kawai take shafa ko kuma akwai wasu abubuwa na jikinsa da take shafa?
A tana shafar abubuwa da dama. Na daya tana shafar hankalinsu, da yawa akan dan samu ragin hankali. Sannan takan shafi zuciyarsu, takan shafi, mun taba yin maganar jandis misali, sukan samu jandis an haife su din nan saboda kasancewar jikinsu ba kwari, tsokokin jikin ba kwari, sukan yawan samu matsala da ta shafi numfashi, sukan samu matsala da abinda ake cewa thyroid hormone, yawancin su sukan samu wannan sinadarin thyroid ba isasshe ba, saboda haka suna samun matsaloli da dama. Sukan samu matsala har abinda ya shafi yan hanji da ciki, saboda haka suna samun matsaloli da dama wanda ba wai kawai kamannin su abin yake shafawa.
Koda a ce yanayin halittar yaron bai dawo daidai ba, shin zai iya warkewa, zai iya yana rayuwar shi baya samun wata matsala?
A'a, ba a warkewa, saboda kwaya ce ta kwayar halitta, saboda haka duk kwayoyin abinda aka gina jikin shi suna da wannan matsala. Sai dai illa iyaka ana iya taimaka musu, ana iya musu magungunan, misali idan zuciya tana da matsala za a iya yin aiki a toshe irin rami ne a zuciyar. Idan suna da matsala yan hanji ko ciki ana iya yin wannan aiki. Wanda suke da matsalar sinadarin thyroxin nan da babu ana iya basu ya karu yadda za su samu rayuwa mai kyau. A makaranta yawanci akan ware su, suna daga cikin ɗaliban da ake kula da su cewa suna da wata bukata ta musamman, saboda haka ba kamar yadda ake koyar da sauran ɗalibai ya kamata a koyar da su ba. Akan koya musu yadda za su rayu, yadda za su koyi sana'a da sauransu. Akwai ƴan kaɗan daga cikinsu wanda sun samu rayuwa, kusan za a ce rayuwa mai kyau. Wasu mawaka ne, wasu ƴan fim da sauransu, akwai irin waɗannan mutane.
To likita, tun farko ma idan uwa ta gane cewa ta haifi yaro mai wannan matsalan, yaya ya kamata ta kula da shi?
To abinda ya kamata shine tun a asibitin a fara bincikawa, a duba a ga waɗannan matsaloli da suke tattare da ta wannan cuta ta Downs. Misali a duba zuciyar, a tabbatar cewa idan da matsala a dauki mataki, a gwada irin sinadaran da muka yi magana cewa za a iya samun matsala, sai a yi maganin waɗannan abubuwan. Saboda haka tun daga asibitin ya kamata a bincika, sannan kuma asibitin za a bata shawarwari abubuwan da ya kamata ta kula da su, da kuma daga lokaci zuwa lokaci ana ganin su.
To likita, yaya za mu kwatanta yawan yaran da ake haifansu da matsalar Downs, musamman ma a Najeriya?
To a Najeriya gaskiya muna da ƙarancin alƙaluma, ba wai akan Down syndrome ba ma akan yawancin cututtuka, saboda har yanzu muna samun matsalar yawancin ba a je register ta yaran da suke da matsalar ko waɗanda aka haifa da matsalar. Amma dai ana samun su kusan kowane asibiti ka je zaka ga suna da misali bangare da ake ganin irin waɗannan.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zan iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lawal Musa Tahir,
sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.